إلى فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna isar sahihar godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu iko halarta a wannan kafatar labarai ta gidan tele na banfirai da kuma radio kamar da yan wasu ga sani duka ranar juma'a mukan zo daga karfe 9 zuwa karfe 10 insha Allah domin gabatar da darasi insha Allah lamban manta bayo muna ainihin 23 ga watan juma'a da lula hijriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1400 da 39 wanda shine daidai da 9 ga watan Fabrairu miladiya ta haihuwar Annabi Isa dana na Maryam alaihi wassalatu wassalam shekara 2018 idan an wabu sun ce ba a satin da gabata mun yi bayani akan muna nan cikin dai kalmata al-mustalahat kamar da yan uwa da suke bayyana da mu insha Allah game da abin da kumshi bayani akan ta satin da wuce an yi bayani akan al-fikr da ma'anahu da anwa'uhu da hawalul alam al mu'asir to insha Allah ya kuma malam Abdul Malik bin Khamis zai muna bayani akan abin da shahi al masuniya da kuma ma'ana al masuniya da wa kaifa nasha'at insha Allah muna fatan Allah shi malam jagoranci malam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Malam Salih da sauran ƴan uwa da suke tare da mu a gidan radio da tele na Bonferai da kuma ƴan uwar suke bibiyan mu ta kafafen yaɗa labarai sawa annar radio wanda ake ji da wanda kuma ake ji a gani wato muna mu ƴan uwa gaisuwa ta addinin musulunci kuma muna jaddada godiyar mu ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya bamu wannan dama da iko ta zuwa a wannan wurin muna fatan Allah subhanahu wataala ya kasance shine jagoran mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ayyukan da zamu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance mu kuma mu gaba daya yau insha Allah ta'ala cikin kalimomi musamman na zamani da kamata mu tattauna akan su ita ce kalima ta almasuniya wanda kalima ce ina ganin da yawan mutane ma ba su san da zamanta ba ko ba haka ba ya an ce almasuniya menene asalin wannan kalima ya tattaso menene manufarta kaga abu ne wanda sai an ja daga ma ka duba cikin kawamis kamar abin da suke ce ma dictionary na da baka samun ta domin wannan lokacin mustalahin bai bullo ba an gane ko bai hudu ba sai yanzu ne ya yadu a duniya in muka dubi kalima ta almasuniya kalima ce wanda a larabci ba a san ma menene asalin ta ba an gane ko illa ta samo asali daga turawa wato suna kiranta francmason to shi mason kenan yana nufin mai aiki na gini ko ba haka ba to daga nan sai suka kira ta masuniya kenan abinda ake dangantawa zuwa ga mason sai ta zama to kalima ce mu'arraba in an ce mu'arraba ita ce kalimar da shigo da ita aka yi cikin larabci a can da babu ta wanda wani daya daga cikin malamai a kasar Libya yayi bincike na magister abin da suke cewa tourism cycle kan al-kalimatul mu'arraba ya ake sanya kalima cikin larabci domin ko wani yare yana dauka kuma yana bayarwa mutukar in yana son ya rayu an gane ko yaren da bai karba daga wadansu mutuwa zai yi to in muka dibi kalima ta mason tana nufin aiki to kenan kungiya ce wadda asalinta ta masu gine-gine ce an gane ta samo asali daga karni na 18 18th century kenan daga 17 zuwa 18 sai ake kira 18th century shekara 100 daga 1917 zuwa 1908 to wannan lokacin ta samo asali wannan lokaci ta samu zama da sunanta an gane ko to wannan masuniya tana daga cikin jam'iyoyi da ake kira al-jam'iyatu sirriya jam'iyoyi na sirri in muka duba da zamu ga cewa a'a shi asalin haduwar mutanen da ke kan banna ba yau ne aka fara ba Allah subhanahu wata'ala ya ga mai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin alqur'ani mai girma cikin suratul an'am وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون من سنياما كوني النبي كما يدى مكا سنياما وطن دسكي أداوة دكي ما واتو وطن دكنا جناسنا ميدا كسا شيطان نو مكا سنيا كما يدى مكا سنياما سوتو هكا مكا سنياما كوني النبي شياطين الإنس والجن شيطان نو متاني دا الجن وطن دا يوحي بعضهم إلى بعض ساشن سوينا وهي زواج ساشي زخرف القول مجانا ودا أكا قواتا وغسون درهو دب متالي ودن دب سيا سكي توناني با كوانا سكي دب كوانا يجب دب الأمر الدنيا
نعم
تو كاغا سيزا بنتو آبا يوني أكا فارا با إلا دي ون إتما سونيا دقا بايني تسامو أسلي واندي كي دنگنتوا زواج ونن كونجا سنا كيران سا موسوني متومن دي كي دا علاقة da wannan kungiya ta almasuniya
na'am
to in muka duba wannan duniya da muke ciki akwai kowace kasa tana da shugaba an gane ko wanda ake kira jagora to wannan
na'am
wannan jagora yana daga cikin kamar wanda shi yake jagorancin kasa ko wani yanki na duniya an gane ko yana da yanki wanda yake mulka a duniya yana da ko wata jaha wanda yake mulka a duniya ko abin da ya kama da haka to sai ya zamanto an samu yanzu duniya ta yi ci gaban da har su shugabannin ne a kowanne suka fi karfin su waɗanda suna gogewa da su waɗanda suna da tacewa a cikin mulkin nasu to shi yasa zamu ba da misalan waɗannan mutanen dan a san su ko irin waɗannan kungiyoyin in muka duba da gwamnati ko sarki su riske da cewa sarki ko shugaban kabila ko ba haka ba kafin a kai ga shugaban ƙasa to amma yanzu tafiya da ta yi tafiya akwai waɗanda suka fi gwamnatoci ƙarfi ko suke gogewa da su bari mu ba da misalai saboda mutane su fahimta in muka dauki waɗannan aljam'iyatu sirriya kungiyoyi na sirri na duniya an gane kamar irin wannan Francmasonkin da ake cewa ko Nouvel Order Mondial sun fi gwamnatoci na duniya karfi shi yasa duk gwamnatin da bai da mu'amala da su suna iya kawar da shi ko su wato haddasa masa hargitsi da hayaniya a cikin kasarsa to in muka duba kuma akwai aljam'iyat in aka ce jam'iyat waɗannan kungiyoyi na duniya suna nuna karfin su akan gwamnatoci misali zaka iske kamar yanzu majalisa da ake cewa majalisar dinkin duniya irin wannan majalisar dinkin duniya suna nuna karfin su fiye da gwamnatoci a duniya majalisar dinkin duniya zaka iske karkashin ta akwai kungiyoyi masu kula da wato lafiya ta mutane to kaga yanzu zaka iske kungiya ta kula da mutane ta duniya an gane ni to kaga waɗannan wani lokaci in gwamnati ta kibin ra'ayin su za su ce za mu daina ma mutanen ku magani don kyauta ne ake yi muku za su ga ƙauyuka da sako-sako na ƙasa suna da sirrin ƙasa fiye ma da gwamnatoci sannan daga cikinsu akwai jam'iyoyi na tsaro na duniya aljam'iyatul amniya waɗanda za ka iske an haɗa su kamar NATO kamar abin da ya kama da haka waɗanda suna da izinin su kai makamansu a kowace ƙasa daga cikin ƙasar da take mambar su kai kaza su ba da tsari na irin yadda za a kai ma wata ƙasa hari ko in an tashi kai ma wata ƙasa ko ku lokacin da aka kai mu wata kasa hari daga cikin kasashen duka kasashen ana yaki da su to kaga waɗannan sun fi gwamnatoci na duniya karfi an gane ko sannan in muka duba bayan su akai wasa'ilul i'lamil alamiya kamar misali wato media ta duniya zaka iske yanzu misali yadda suke da labari na kasashe kasashen kansu ba su da labarin kansu irin yadda suke da labarin su ina fata an fahimce zaka iske yanzu labarin da za a baka a Deutsche Welle ko labarin da za a baka a RFI ko kuma labarin da za a baka a mitake da suna BBC ko labarin da za a ci maka Reuters ta bayar ko abin da ya kama da haka to suna da karfin da a duniya za su bada labarin kasarka ko da ba kasu su bada mugun labari wanda zai iya zamantowa zai tada fitina a cikin kasarka an gane ko daga cikin waɗannan akwai wato al-mu'assasat al-ilmiya al-alamiya mu'assasat institute ne aka yi wanda in ka dubi kamar yanzu kasashe na da suka ci gaba suna da kowace kasa tana da institute wanda ke karatun wannan kasa yanzu misali zaka ga yanzu an tura yanzu kamar kasar America za su tura kafirai su je da sunan musulmai sun musulunta su je Saudiya su yi karatu ko ne fanni na musulunci su karanci tafsiri su karanci hadisi su karanci masalahul hadisi su karanci usulul tafsir su karanci lugha su karanci thaqafa ta musulunci su karanci komai da musulunci sai su je su zauna bayan shekara 25 su samu doctorate da kuma da professor kuma su ga yadda za a kawo mu musulunci hatsaniya kana ganewa ko dan haka waɗannan da a takaice masu kula da tsari kowane iri na duniya media jam'iyyatu sirriya waɗanda ke kula da naqabatul alamiya kafin su kamar abin da suke cewa sadika ta duniya ta kare haƙƙin ma'aikata na duniya to in an ce duniya kaga an fi karfin kasa guda da an samu abu na duniya kare haƙƙin dan adam na duniya waɗannan duk suna daga cikin kungiyoyin da suke iya kawo wa kasa matsaloli dole kasa ta kanta take yi ita da kanta ka gane ni da bankoki na duniya waɗanda in za su baka ramci sai sun bido sai sun alama dokokin su domin kai ne kake da bukata zuwa gare su ba su ke da bukata zuwa gare ka ba wanda za su ce ma to in kana son mu baka kuɗi sai ka aza tax kaza na duniya sai ka azama in kasar ka doka kaza ta fatan duniya to waɗannan da ad-dawlul kubra manya-manyan kasashe na duniya su suke azama ku dokokin da za ku bi in kun bi za mu ba ku in ku ba za mu ba ku ba dan nan kuma akwai al-adyanul batila wato addinai na banna waɗanda ba na gaskiya bane na kafirci waɗanda su ma sai sun azama duniya doka ƙasa sai in ta yarda ta bi dokokin su saboda mi saboda ana son a ci maburi na yanzu ko zuwa gaba ya za a yi a kafirtar da al'ummar wannan ƙasa kaga waɗannan su ne waɗanda sun fi gwamnati karfi to in baka fahimci haka ba ko al'umma ba ta fahimci haka ba gwamnatocin namu suna da rauni kenan za a iya su ta hanyar su za a ƙetaro amma mu in mun waye ko da su sun amince da abu a takarda mu ba za mu yi aiki da shi ba ina fatan kana fahimta ta zaka yanzu malami yana ma kungiya ta duniya aiki bai sani ba ko ya sani in ya sani jinga za a yi da shi in bai sani ba waɗanda suka fi shi karfi waɗanda yake ma biyayya yanzu kaga misali bari in baka misali guda kamar kamfanin kafoto na duniya yana son ya samu ciniki to ya zai yi to zai samu kuɗi maƙudai maƙudan kuɗaɗe sai ya zuba ma majalisar ɗinkin duniya ta fagen kare haƙƙin ta fagen kare lafiya kula da lafiya to in aka ba wannan fannin shi ko zai zubo ma kasashe fasko yana aiki cikin waɗannan kasashen kana fahimta ta to in suka shigo za su ba likitoci za su ba kamar misali minista da ke kula da lafiya in sun kare da wannan ina za su su ko sai su kira waɗanda su yi musu aiki likitocin da ke ƙarƙashin su in suka kare da wannan sai a kira malamai ko masu kwaɗe ko ɗanda ba su da kwaɗe wanda ba su sani ba sai a ce to ana son a yaɗa lafiya cikin al'umma to sai a ce to za a ɗauki malamai su ta yi su yi tallan kafot kaga sai a ce to duk rana guda jika 50 za a baka wanda tana yiwa yana a shekara ma da ke rika jika 100 duk rana an ce za a bashi abin da ya kai jika 50 duk yini kaga wannan ita ma hanya ce ta samun dama ta a mallaki waɗannan malaman kaga abin da nake son na ce a gurguje waɗannan suna daga cikin waɗanda a zamanance yanzu sun fi ƙarfin gwamnatoci kuma suna gugewa da su a cikin ƙasashen su kuma suna iya farlanta musu su tilasta su su tirsasa su akan waɗansu dokoki to in al'umma bata waye ba kaga dole za ta samu matsala ko ta shiga cikin irin waɗannan matsalolin akan abin da su kafiran suke bukata an gane ko to daga cikin waɗannan akwai faran maso su farmason sun samu karfi wanda daga kungiya ce ta manya-manyan magina na duniya wanda ana ganin kamar akwai wani sarki na kasar Roma an gane ko shi kirkiro wannan kungiya din to amma a takaice yanzu ya kai inda mabandata na duniya duk sun samu karfi ba sun amshi ma waɗanda su zama to su suke gudanar da ita zaka iske babban shugaban kasa na duniya duka yana ciki ko ne kuma suna da mataki mataki da matsayi wanda su suke baka wanda matsayin ka kai shi ko baka kai shi ba in muka je a gurguje menene hadarin wannan kungiyar musamman ita a kanta to sai suka kalli duniya da abin da ke tafiyar da ita an gane ko sun san cewa akwai abubuwa guda uku waɗanda ko hudu su suke hada alaka tsakanin mutane to waɗanda abubuwa guda hudu ta hanyar su za a iya juyar da duniya an gane ko tunda su ne nouvelle ordre mondial su suke ba da izini ga duniya yadda suka azaka su to abu na biyu sai suka kalli akwai abubuwan da wuya tarko ne guda hudu da wuya a samu wanda zai ketare su to sai suna amfani da waɗannan abubuwan guda takwas wanda cikin su ne suke kada kowa cikin matsala cikin su ne suke iya juyar da duniya in irin su suka gada ba to su ne zamu yi kokari waɗannan abubuwan guda hudu mu dan tattabo na soshi mu yi bayani akan su abubuwan da suke hada ɗan adam a duniya guda hudu ne ba yadda za a yi a same ka tsakanin ka da kai da ɗan adam ba ku da alaka na farko shine jini an gane ko jinin ɗan adam haihuwa tsakanin wani da wani kabila tsakanin wani da wani kana fahimta ta shi na daga cikin abin da yake hada wani da wani to ɗan adam wani lokaci yana fifita jinin shi ka gane da kabilar shi da famin shi akan komai duniya wanda shi ne halin da laraba suka kasance a can da har wani ɗaya daga cikin su ke cewa wa hal ana illa min ghusayyata fa in ghawaitu wa in tarshudul ghusayyatu arshudi yace ai wa hal ana illa min ghusayyata ni ba wani abu bane face dai daga cikin kabila da ake kira ghusayya fa in ghawaitu in kabila ta ghusayyata ta halaka ni ma na halaka wa in tarshudul ghusayyatu arshudi in kuma ghusayyatu ta shiri na shiri kana fahimta ta ma'ana ɗan uwan shi ya sani kawai shi ba ruwan shi har ɗaya daga cikin su yake siffanta larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci ya gyara su yake cewa la yasaluna akhahum hina yandubuhum fi naibati ala ma qala burhana la yasaluna akhahum ba su tambayar ɗan uwan su hina yandubuhum lokacin da ya kira su fi naibati in musiba ta zo in yana faɗa da ɗan su ala ma qala akan abin da ya faɗa burhana ba su tambayi shi hujja in suna wato in suka iske ana rikici da dan uwan su to ba su kallon miye hada su shin dan uwan su ya zalunta ko shi an ka zalunta su abin suke kallo ina dan uwan su kawai su kai
hadari
ka gane wannan har ɗaya daga su yana alfahari wai alfaharin da yake yi su gaskiya tare da su take duk inda suke yi can da gaskiya take ina fata an fahimce ni har yake cewa wa nunkiru in shi'na 'ala an-nasi qawluhum wa la yunkiruna al-qawla hina naqulu yace wa nunkiru muna musu in shi ina lokacin da muka ga dama alal nasi ga mutane kaulahum duk abin da sun ka faɗa duk abin da wani ya faɗi sai mu ce ƙarya ne ko da akwai hujjoji da dalilai wala yunkiruna alqawla hina naqulu ba wanda ya isaye musu idan muka faɗi magana kana fahimta ta to kaga wannan abin da yake hada wani da wani kenan in muka kalli abu na biyu wanda yake hada mutane alaka a duniya bayan wato jini sai ya zama to ƙasa abin da ake kira territoire wato ƙasa duk kaga misali in muka dauki Niger zamu yi ayi akwai kabilu daban-daban me ya hada su kasa in muka akwai masarautu daban-daban na kabiloli ko ba haka ba tunda in muka kalli Niger da zuwa misali ai kabila guda abun ga masarauta biyan ne an ka narki an kai kasar Niger masarauta ta Gobir da masarauta ta Fulani da masarauta ta Bare-bari ta Kanuri an gane ko wato Kanam Borno sannan kuma da masarauta ta Songhai an gane ko da kuma masarauta ta wato Tuareg to su aka hada aka yi kasar Niger kana gane ni to waɗannan masarautun da akwai manya su ne aka hada aka yi kasa to kaga territoire kin da yake hada su to wanda mafi yawancin yanzu kasashe na duniya akan wannan tsari suka tafi kasa shi yasa duk wanda bai ka barazana akan al'amarin da ya shafi kasa kaga za a samu matsala kana fahimta ta to sai suka kalli abu na uku an gane ko abu na uku wanda yake hada mutane shine aqida abinda suka yi imani da shi kaga ai wannan da ake duba daban-daban akwai masu maguzanci akwai musulmi akwai kristoci kaga aqida wanda take hada mutane to sai abu na hudu shine abinda suke cewa interi maslaha ita maslaha tana hada mutanen duniya gaba daya ka gane ni yanzu misali kaga yanzu kamar in zan baka misali dan Niger zai iya cana sayan kaya kaga addinin su ba guda ba kabilar su ba guda ba dan cana bai ma yarda da akwai Allah ba mafi yawancin su ba musulmai bane to amma me zai hada ku alaka da kai da shi ya baka kaya shine kudi wannan entereki nan to waɗannan su ne abubuwa guda hudu entereki nan yana da yawa ko kuɗi ko wani wata bukata da kuke son ku cimma wanda in ta kare za a rabu tunda ba soyayya ce ta Allah ba kana gane ni to wannan shine abubuwa guda hudu suke hada mutane to sai waɗannan mutane su karke waɗannan abubuwa guda hudu ka fahimce ni to sannan sai akwai tarko guda hudu an gane wanda muka yi bayani tarko guda hudu su ne da yawa kowa zai iya fadawa cikin su tarko na farko wato mimun ne guda hudu almimatul arba'a mimun guda hudu duk wanda kaje ya fada a cikin tarko a duniya to sun wadannan mimun guda hudu ya fada mimun ta farko almansib shine matsayi dan adam Allah ya halicce shi yana son matsayi yana son a bashi girma kana fahimta ta mimun ta biyu shine almal dukiya mutane suna son dukiya ko ba haka ba mimun ta uku an gane ko shine almar'a mace babu mutumin da bai da bukata da mace mimun ta hudu ita ce almaslaha entere bukata kana da son ka cimma wani burinka to waɗannan su ma tarko ne guda hudu waɗanda duk wanda kaga ya fada a cikin wani tarko to duniya nan ne ake kamo shi domin ana son a san abinda kake bukata abinda kake so wato ad-dukhul min al-janib al-mahbub a shigo ka ta inda abinda an ka gane kana bukata kalli na so shi na alqur'ani da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun yi bayanin wannan allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul an'am dan asukin suratul ali imran afwan yace zuyyina lin nas hubbush shahawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'u al hayati ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab zuyyina lin nas an qawata ma mutani manina ka fahimce ni an sanya su hubbush shahawati son shawa min an-nisa'i na mata kaga shi allah subhanahu wa ta'ala ya fara da mata sai Allah subhanahu wata'ala ce wal banina da ya'ya tunda in an samu mace mai ake so aka gare shi ya'ya an gane ko wal qanatir al muqantara al qanatir dukiya al muqantara wanda aka tattara ta dan adam yana so ya zama to yana da dukiya mai yawa min adh-dhahabi wal fidda na wato azurfa da dinariya wanda kudi yanzu sune ake mu'amala da su ko ba haka ba ومن الذهب والخيل المسومة دا واتو الخيل دواكي المسومة وأن دا أكا قواتا سكيكا وما سكيو أنغانيكو دبوبين نئمة والأنعام دا دبوبين نئمة والحرف دا كما أبن نوما أنغانيكو دو ذلك متاع الحياة الدنيا التي ونن ننجن دا إرهي والدنيا لي تو كاغانا تسمو أن الميم منسامومي منسامو واتو النساء سوني ماتانا المرأة كاجي تركونا فركو sannan kuma mun samu al-qanatir al-muqantara min adh-dhahabi wal-fidda suni al-mal dukiya ko ba haka ba wal-khayl al-musawwama dawakai wanda aka kawata na tinqahu shine al-mulk dan da sarakai suna tinqahu ne da ni dan dawakai kafin zamanin yanzu mu zo limousine da vehicle da sauran motoci masu luxe da abin nan an gane ko wal-khayl al-musawwamati wal-an'am wal-hasab dabbobi shine kiyo an kuma zuwa ga dukiya an gane ko to sai almaslaha zalika mata'ul hayati dunya jin dadin rayuwar duniya shine maslaha abinda kake son ka cimma na burin ka na duniya to kaga sun fahimci wannan to
kada aya ta tattaro wadannan
abubuwa kasu sa tsammanin kaman mutane sun jahilci irin wadannan abubuwa koko addini musulunci bai bayanin su ba in muka kalli hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin wannan dama ya gaya mu na karshen duniya a cikin hadisi wanda ya zo cikin Abu Dawud da sauran littattafan hadisi hadisi na sahabat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokaci yayi kusa anta tada alaikum al-umam kama tada al-akalatu ila qas'atiha yayi kusa lokaci wanda al-ummi za su taru akan ku kamar yadda ake kiran katta masu jin yunwa in suna son su ci wani abinci kaga in suna jin ai akwai tashin hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa Allah zai ɗebe tsoron makiyan ku daga gare ku sannan zai jefa wato tsoron makiyan ku kuku zuwa zai sanya tsoron abin nan tsoro cikin zukatan ku na makiyan ku sannan kuma za ku yi rauni to shine sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin su ko wasu daga cikin su kai tambaya menene rauni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hubbud dunya wa karahiyatul maut kuna son duniya kaga sai haɗe nan an gane wa karahiyatul maut da kyamun mutuwa to kaga wannan shine raunin mu to kaga duki wato duniyan nan kamar waɗannan abubuwan ne guda hudu mata dukiya son matsayi sannan kuma maslaha da wani interior kake son ka cimma wanda ba yarda Allah subhanahu wa ta'ala ba an gane ko to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan in muka kalli ɗaya bayan ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi bayanin irin waɗannan abubuwa mu ɗauki hadisi na Abu Sa'id al-Khudri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa wato fataqu ad-dunya ka fahimce ni ku ji tsoron duniya don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara cewa inna ad-dunya hulwatun khadira wato tana da kyau tana da dadi an wace shar ka fahimce ni wa inna Allah mustakhlifukum fiha Allah zai zama sanya ku khalifa a wannan adwannan doron kasa fa yanzura kaifa ta'malun zai kalle mi za ku aikata dama in Allah ya baka zai kalle ka mi za ka yi sannan in ya hana maka zai kalle ka mi za ka yi kamar yadda mutanen annabi Musa alaihi salam a cikin suratul a'raf suke cewa uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana an tutar da mu min qabli an ta'tiyana kafin ka zo muna wa min ba'di ma ji'tana kuma bayan ka zo muna mi annabi Musa ba su amsa asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun tana yiwa ubangijinku an yuhlika aduwakum ya halakkar da makiyinku shine fir'auna wa yastakhlifakum fil ardi Allah zai sanya ku khalifa bayan kasa fayanzura kayfa ta'malun Allah zai ga mi za ku yi ina fata an fahimce ni to kaga wannan shine ɗaya daga ciki sannan a cikin suratul yunus Allah ya ce laqad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu waja'atuhum rusulun bil bayyinati wama kanu yu'minu kadhalika najzi alqawma almujrimin thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'malun mun halakar da al'ummi gabanin ku lokacin da suka yi zalunci suka kafirce ma annabawa suka ƙaryatar da ayoyin mu ko ba haka ba suka yi kunnan uwar shegu an gane ni suka yi kunnan kashi Allah ce wa ma kanu li minkum ba za su yi imani ba dan mun san da ba dabi'a so ce mun sani ko ba haka ba ilmi Allah yanda cikakken ilmi Allah ce kadhalika najzi alqawm almujrimin kuma haka ne muka sakan kama waɗannan mutane mujrimai masu saba ma Allah summa ja'alnakum khala'ifa fil ard mun ka sanya ku khalifofi bayan su a cikin kasa an gane ko min ba'dihim bayan su linanzur dan mu ga kaifa ta'malun mi za ku aikata an gane ko to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi Allah zai sanya ku ga mi za ku aikata to fattaqu ad-dunya ku ji tsoron duniya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ɗaya daga cikin manya-manyan makaman duniya wattaqu an-nisa ku ji tsoron mata fa inna awwala fitnati bani isra'il kanat fi an-nisa fitina ta farko ta bani isra'ila ta kasance cikin mata suna daga cikin al'ummin da suka gabace mu ashe abin da ya fara kawo musu fitina mace saboda za ta saka ka ci haram za ta saka ka saba ma Allah za ta saka wato ka taka dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ba ma kana so ba karshe bala'i ya dawo gare ka da kai da ƴaƴanka da iyalinka da al'umma gaba daya
wannan shekaru annan left point da yake iyakum والخضرات في المنبع
السوء نعم تو حديثنا ابن وسو مالبي بسنغانتر ده حديث ما حديث ني ضعيف
نعم
ان فهمتني دون هكا wannan حديث na cewa المرأة الحسناء في منبع السوء kuma haka ba wannan ba hadith ba singanta ba kamar yadda malamai sun ka tabbata to sannan kuma hadith ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahih muslim hadith na abi sa'id al-khudri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiran mata naqisatu aw ma ra'aytu min naqsati aqlin wa din banga masu wato tawayar addini ba duk wato da hankali irin ku to wannan hadisi ne daga cikin abinda yan kare hakkin adam sun kace addini musulunci yare na mata ko ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi sai yace wato azhaba li rubbir rajul alhazim min kunna wadanda suke tafiyar da hankalin namiji alhazim mai karfafaffan niyya min kunna daga gare ku ya ma'asharan nisa ya ku mata to raddin da zamu yi a gurguje duk da yake ba mawdu'in mu bane shine cewa da an kace suna da naqisatu aqlin wa din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi me yake nufi da shi ya fassara yace naqisatu aqlin suna da tawayar hankali saboda wajen shaidan mace biyu tana matsayin shaidan namiji guda ko ba haka ba haka Allah ya faɗa fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mace biyu da namiji daya sanan ne ake nufin da aka sato aqlin wa dinin kuma saboda lokacin haila da jinin abin nan biki ko jego mace za ta aje sallah shine abin da ake nufi ba wai dan saboda an kaskantar da mata ba ina fata ana fahimta ta to kuma inda suna tawayar hankali me yasa Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce azhab kun ki tafiyar da hankalin da namiji ka fahimce ni a riwaya ta ibnu umar wanda ma zan zo cikin sahihul bukhari yake cewa aghlab lilubbir rajuli kun ki rinjaye hankali to kaga wata riwaya ta ce tafiyar da shi wani lokaci za su tafiyar da shi gaba ɗaya wani lokaci za su rinjaye shi sai zaman to kuma tayo ya dawo tayo ba zai dawo ba ina fata an fahimce ni hadisi ya tabbata har yanzu daga usama dan zaid ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi shi bane cikin sahih al-bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala ar-rijal ko adarru ala ar-rijal aw riwaya min an-nisa ban bar wata fitina bayana ba wanda ta fitutar da maza
fiye daga wato ƴaƴa mata saboda irin shakuwar da aka yi irin yadda ake gudanar da mu'amala irin yadda mace surar jikinta da dabi'o'inta wato da kariyar da take yi ma jikinta wanda suke tafiyar da hankalin ɗan namiji ina fata an fahimci ni to kaga wannan ita ma fitina ce ta mata in muka dauki kudi su ma fitina ne daga wato waɗanda suke fitinar da dan adam akwai hadisi na Amr bin Auf al-Ansari wanda yake yazo a cikin wato sahihul bukhari da sahih muslim hadisi muttafaq alayhi saboda tafsirin hadisi ma sun kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo dukiya daga Bahrain ta jizya wanda ana son a rarraba ko da akai sallar asuba sahabbai suka tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace naga alamun fuskokin ku kuma kun samu labarin dukiya ta zo ko ba haka ba za a rarraba dukiya ga mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa wallahi lan faqra akhsha alaikum ba wai talauci ba nake muku tsoro walakin akhsha sai dai nake tsoro an tubsata alaikum ad-dunya Allah ya yalwata muku duniya an gane kama busitat ala man kana qablakum kama yadda an kai yalwatar da dukiya ga mutanen da suka gabace ku fatanafasuha a wata riwaya fatanafasu fiha za ku yi riganganto cerarre ne ya kuna son kowa ya mallaki duniya zaman to shine ke mallakan wani an gane ni kama tanafasuha kama yadda suka yi riganganto suka yi cerarre ne ya suka gudadde ne a cikin ita duniyar son samun ta wato lika kun sai ta halakar da ku kama ahlakatuhum kama yadda duniya ta halakar da su to kaga waɗannan tarkuna da waɗannan abubuwan kasu sa tsammanin kamar sun rige kowa sanin su a'a Allahn da ya halice mu ya rige yi muna bayanin su sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako cewa mafi yawancin mutane abin da zai zama tuwa sanin ya halaka su sune waɗannan abubuwa tarko guda hudu koko an kalli alaka waɗannan abubuwa guda hudu suke haɗa mutane sai a halaka da mutane ina fata an fahimci to yanzu sai mu zo akan ita kasa mi yasa take kawo rikicin kare mutane asali dan adam daga kasa ne minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga gare ta Allah ce muka halice ku ita kasa to sha'ir yake cewa khuliqtum min at-turabi fasirtu shakhsan ta'allamtu al-fasahata fi al-khitabi wa udtu ila at-turabi fasirtu fihi ka'anni ma khuliqtu min at-turabi yace khuliqtu min at-turabi an halice ni daga kasa فصرت شخصا سيني زمنتو دان ادم تعلمت الفصاحة في الخطاب ناكو يفصاحة اتكين زنشي وعدت الى التراب اما يدني زوك اسا فصرت فيه سيني كوما كاسا ترقايا كأني ما خلقت من التراب كما الدبا دك كاسا اكالي تيني با كنا فهمت اتا فوانا النزعة تكاسا انشي واسي اصلي شي سايكي سون كاسا 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 يا حتى مطالي جيكين كاسا ان ام كوما زوا جيني دابا كسبو دان ادم ان هالي تيشي نيدا جيني يرا كوما زوا جفامي كيشي in an koma zuwa ga akida abinda dan adam yayi imani da shi wannan shi zai hada su ina fata an fahimce ni in an koma zuwa ga maslaha saboda duniya ita ce uwa mutane suke kokarin su same ta su tattara ta su zauna akan ta to kenan yi ma dan adam tarko cikin abinda yake so ko ba haka ba kamar yadda malam Bahaushe yake cewa kare mara yake gani amma bai ganin gora mara ita ce loma ko malmala ko ba haka ba to yana kallon ta in ana son abuji kan kare a kashe shi to sai a je hawa malmala in yazo yana ci kaga sanda na sama in an bugi kai ne sai kai ne ya tarke ko kokolwa ta wace ko boto ya zubi kwacce kai ta dai ko ba haka ba kaga makasa kenan to shi yasa duk babba a duniya duk wani malami a duniya duk wani shugaba a duniya duk wani mutum a duniya in ana son a kama shi sai an yi waɗannan abubuwa guda takwas da muka faɗa to sai mu zo mu bada misali a rayuwar mu ta yau da gobe da muke tunda karatu yana da kyau ya zamanto akwai misali mu dauki waɗancan abubuwa guda uku da ba tun da za mu dawo zuwa ga wancan waɗanda suke haɗa mutane in muka kalli jini yana haɗa mutane to za ka iske da yawa daga cikin ƙasashe mai suke buƙata ko mutane suna son a ba su daula ta ƙabilar su kaɗai in muka kalli ƙasashe kullum shugabannin ne abin da suke so a tabbatar da mulkin su na ƙasar nan yanke su da an kai musu bai samu matsala ba in muka kalli aqida a kullum suna son su tabbatar da ƙasa wadda tana tafiya akan aqida su in muka kalli masu maslaha suna son duk inda waɗanda suke da alaka da su a duniya su haɗu a tafiyar da alaka guda saboda suna da tunani iri ɗaya kana gane ni shi yasa akwai wani bature yake cewa shi bai yi imani da akwai Allah ba
subhanallah
ka fahimce ni yace amma in akwai Allah in akwai faradiyya ka gane at-taslimul jadali a wajensa yace to Allah nan yana Najeriya da zama aka tambaye shi biyasa yace to akwai abubuwa guda uku zuwa hudu waɗanda in sun samu daya a cikin ƙasa kana fahimta ta suna iya wani gazo wannan kasa cikin minti 10 yace to duk abubuwan nan guda hudu sun taro a Najeriya amma sun kasa wace Najeriya
ba an guda ma ya tashi wace
guda ya
amma hudun da sun hadu
duk sun hadu ce a Najeriya amma sun kasa wace ta na farko yace rikici na jini saboda mi saboda kabilolin Najeriya in ka duba babu auratayya tsakankanin su musamman kudu da arewa kana gane ni kina akwai rikici na bambancin kabila a Najeriya yace to wannan ma dai daga cikin su ya isa na biyu yace akwai rikici na addini saboda mi saboda akwai kristoci akwai musulmai na uku yace akwai dama ta wurga Najeriya ta hanyar kasa domin kudu da arewa ko tashi kan hari ya kai inda zai kai hari ya san inda zai kai hari yace amma kuma bu samu buyan bukatu ba na uku yace akwai maslaha saboda al'ummi suna da yawa in ma wadanda musu yarda da wanga bukata wadanda suna da wanga bukata ga rikici tsakanin manoma da makiyaya yace amma sun kasa wace Najeriya yace to tunda kaga kasar nan bata wace ba har sun kawo yakin Biafra da wane ne ga rikicin yan fushi ga rikicin kuwayi yace to tabbas abin da hana ba Najeriya wacewa Allah nan da aka yace sannan yake da zama subhanallah an gane ko malam
na'am
to kaga ashe sun faɗi cewa suna iya kawo matsaloli a duniya saboda su samu biyan bukata an gane ko to sai suka kalli kamar NTA kaga yanzu kamar yanzu company na duniya suna iya kama kasa matsala sai su ce za mu rike kamfanin kaga dole ku yi biyayya kaga wannan NTA ne to kaga wannan matsala akwai ta tunda kamfanin da dama sun yi installe a kasar Najeriya amma an kasa wace ta bukatar su ta kasa cika kaga wannan yace to Allah nan dai da ake faɗi yace in ma akwai shi canna capital kin nan tashi headquarter tana ta a Najeriya an gane ko to sai mu dawo zuwa ga waɗannan tarkuna guda hudu mu dauke su da guda a yanzu mu aza su akan waɗansu mutane mu ga yaya ne ake yi a kama dan adam da su mu dauki misali mace in muka dauki mace ai makami ce sha'ir yake cewa bari mu dauko sha'ir da ya kawo waɗansu abubuwa waɗanda su ne suke abin da tsakanin kuɗi da mata yace ra'aytun nasa qad malu ila man indahu malun wa man ma indahu malun fa anhu nasu qad malu wa ra'aytun nasa qad dhahabu ila man indahu dhahabun wa man ma indahu dhahabun fa anhu nasu qad dhahabu wa ra'aytun nasa qad fadu qawmun fadda ila man indahu fidda wa man ma indahu fidda fa anhu an-nasu qad fadu yati wa laqad ra'aytu an-nasa qad sannu ko insalu ala man indahu unsa wa man ma indahu unsa fa anhu an-nasu qad sannu ko sannu yati ra'aytu an-nasa qad malu naga mutane sun karkata kafin ila man indahu malun ko yake da dukiya wa man ma indahu malun duk wanda bai da dukiya fa anhu an-nasu qad malu mutane sun karkata daga barici wa ra'aytu an-nasa qad fadu naga mutane sun tuttudo fa idha afadtum min arafat afada zubuwa ko ba haka ba imam shafi'i yace afada ala yahya al-yazidi sabahu ila man indahu fidda ga wanda yake da yana da wato azurfa wa man ma indahu fidda ga wanda bai da wato fidda azurfa fa anhu an-nasa qad fadu mudarisun taytin barshi shine fadu ya zubu an kale in fadu wato sun wace wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan in fadu ilayha wa tarakuka qa'ima an kale ko yace wa ra'aytu an-nasa qad sannu naga wato wa ra'aytu an-nasa qad dhahabu naga mutane sun tafi ila man indahu dhahabun ga wanda yake da zinariya wa man ma indahu dhahabun duk wanda bai da zinariya fa anhu an-nasu qad dhahabu mutane sun tafi sun barshi wa ra'aytu an-nasa qad sannu mutane sun karkato ko sannu sun yi yabo ila man indahu unsa ga wanda yake da ƴaƴa mata zube masu kyau sai ladabi da biyayya da so sakai wa man ma indahu unsa duk wanda bai da diya mace fa anhu an-nasu qad sannu mutane sun karkata daga barci qad sannu kina sun karkata ko sanau sun karkata ko sannu sun yi yabo daga wato sanna ne idan asna alaihi idan yayi bishi kana fahimta ta to kaga ace sha'ir ya samu wannan ka fahimce ni ya faɗi irin
malul da mata sun shigo
na albabu da mata sun shigo ashe tarko ne da ake kama dan adam ka fahimce ni ba za ka iya ketare su ba sai in Allah subhanahu wa ta'ala ya ketare da kai Allah ya ketare da mu to yanzu tunda waɗannan makamai ne gashi kuma an fada mun kawo nasoshi na alqur'ani mai girma mun kawo nasoshi na hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun kawo maganganu na malamai da shu'ara masu hikima to sai mu dauko rayuwar mu tayi mu gani ta ina ake samun mutane sai mu dauke su da dai bayan dai mu bada misalai kan lokaci yayin mun halin sa bamu samu ba suwa ba almasuniya wannan from mason the nouvelle ordre mondial sai suka dauko na farko matsayi duk wanda ya samu wani matsayi ko su kawo ka ko in kana son ka tabbata to sai kai musu da'a yanzu dauki misali akwai wani littafi da wani malami ya rubuta ajlihatul makr salasa fikafikai guda uku na shirye makircin duniya sai dauko mulki yanzu dibi mulki in kana son ka samu mulki sai ka bi wasu hanyoyi hanyoyin nan ta yi ka kai ga kafin ka kai ga mulkin nan ba ka tare da Allah ba ka tare da al'ummarka kana fahimta ta sannan kuma kana iya bada komai saboda don ka tabbata akan mulki yanzu dibi shugaban kasar Suriya dibi mutanen da aka kashe saboda shi saboda ba wai a kashe shi ba saboda ya tabbata akan mulki har yanzu ana kashe mutane amma yana nan ya tabbata meye matsalar shine mulki ba wata matsala bace ka yadda a halaka al'ummarka ka yadda a cuci al'ummarka ka yadda a sace dukiyar al'ummarka saboda kai ka tabbata akan mulki an gane wannan da kyau to duk wani shugaba kana iske yana cikin irin wannan matsala ya yadda ya tabbata akan mulki saboda ya ba da hasara mai yawa wanda Allah bai sai ya kasa sai mu zo zuwa ga abu na biyu an fahimce ni ita ce almar'a ita ce mace to yanzu in ka duba tana daga cikin abin da ake bugun mutane da ita dauki shugaban kasar America Bill Clinton kafin ya sauka daga mulki wata mata mai Yahuda ka fahimce ni an zarge shi da ita kaga ya samu matsala sai da yazo yana kare kansa yace a'a shi bai lalata da ita ba ai shi dai ya kama ya rungume ta ne kaza kaza aka dauko a jikin suturar ta an gane akwai maniyin shi da yazo ba fiye da shekara nawa ta aje shi don saboda tsananin sharri yanzu dai yazo shugaba aka dauko aka ce to ai ga maniyin ka aka zo aka sa cikin na'ura ko da zuwa ta ce jinin bilkin ban ga maniyin bilkin din ta kaga bilkin ya shiga matsala an ba ta sunan sa shugaban kasar America kana fahimta ta dauki shugaban kasar France wanda ya sauka wanda yake François Hollande François Hollande bai taba yin aure ba kana gane ni amma ya dauko karuwar sa ya kai ta Champs-Élysées suna da yaya lokacin yana fita kamar sport da keke ya sa dan su takalmi ya rike huska tai ashe yan jarida suna bin shi gidan wata karuwa yake zuwa sai suka dauki hoton takalmin da shi aka buga shi karuwar shi wanda a can cikin Champs-Élysées zai ci ya ci amanata kashi da shi a dalilin da ya samu mutuncin shi zuri a duniya kana gane ni dauki wanda so yayi takara a kasar France da suke cewa dai SK shugaban bankin duniya wata yarinya da tace ya neme ta kasar Africa ta asalin ta Guinea ko na Kirita ta yare ne kuma ta shi a dalilin da ya samu saboda mai takara a kasar France ba saboda yayi fadi kaga abin kunya ne gare shi karshe sun ce ta ce ma ba gaskiya bane tunda tana hidda da sabani tace sharrin ne ta yi mishi aka ba ta kudi ta je ta gina resto ta resto kin ya kama da wuta ana zaton ma su suka biya kudi aka kunna mishi wuta aka tada gobara dan saboda ita ma ta yi hasarar dukiyar da ta samu ta wannan banda mun gane wannan kaga me ya kawo wannan matsala mace shi ne sa information da waɗannan kungiyoyi da duniya in shugaban kasa ya tafi a wata kasa to waɗanda ake sa suna musu hidima ƴan mata na'am to kaga budurwa tana da damar ta shiga ta gyara maka shimfiɗa tana da damar ta kai ma abinci gardakwar yana bakin kofa bai san abin da yake faruwa ba kana lalata da ita kuma an zabi ƴan mata masu kyau dama akwai kamera ta dauka yanzu shikenan an kare shi a ce mata kana karewa da ka tafiya sai a ce ana son a ganka sai a je a sa maka wannan film ki kaga yadda kai lalata da yarinya sai a ce to yanzu duk abin da mun ka ce ma in kana so ka ce maka ba kai ce ba kai
haka yana
ba kai sa ba shi yasa suna ga hannu in ka duba kasar Turkiya lokacin da ta nemi taimako ramce ga kasar Imarat an gane Dubai da suka nemi neman taimako sai suka hana musu da suka hana musu kawai sai aka dauko hoton minista na kasar Imarat yana tare da ƴan matan Turkiya bakin fulaj yana shakatawa sai suka ce ku bari a raba kuranci suka ce in ba ku kawo ba akwai sauran suna nan tafi manya suna zuwa can suna shakatawa sun shiga hannu ko ba su shiga hannu ba sun shiga hannu kana fahimta ta in ka dauka duk wani babba ana son a san yadda za a yi a samu matar da yanzu kaga kamar masarautar Saudiya da masarauta ta kasar Jordan Jordani sai aka dauki waɗansu daga cikin ƴan kasar Ingila da America mata aka ba su aure ko da suka aure su suka haifi ƴaƴa yanzu kan shugaban kasar Jordan ko shugaban kasar Jordan na yanzu mahaifiyar shi ƴan kasar Ingila ce Hassan da Hussein ne in guda ya mutu dan uwan shi zai dauka mulki amma yanzu dan an ka ba an kai kokari wanda ta shiga harin turawa ina fata abin da aka kai shi da aka fara koya mai larabci don bai ji larabci turanci ne yake ji English ta ina aka same su ta wannan hanya aka same su kana fahimta ta akwai wani babban malami na kasar Saudiya kwata kwata ka fitar da shi an kai ta hanyar mace ana kiran shi Abdullah Al-Qasimi Abdullah Al-Qasimi babban malami ne kuma ma'aikaci ne na Saudiya ya je kasashen Turawa wajen bu da awa ko menene sai ga wata batura ce na son aurenta tace a ita auren sarakin ta tsara gari shi
na'am
tace shi yana ganin shi mai kudi ne tace a ita ka wato Kirista ce ba ta auren mutumin da ba Kirista ba kuma sai an fito an nuna ma duniya an kafirci yaje shawara ya ga bai hankuri ya kai fito ya kafirta ya rubuta littafai yana zagin musulunci Saudiya ta biya kudi aka kashe shi ko da dama ba samu ba yana fita cikin mota sai ba mai tashi sai gondi biyar ko uku yana nan kashi cikin internet wanda magana da muke faɗa dan magana ce mai girma sosai kashi cikin Google sai ka rubuta Abdullah Al-Qasimi in an faransai ne in an angle ne ka rubuta Al-Qasimi da Q ka gani shi malami ne wanda ya kafirta kuma akan haka ya mutu mace ce aka yi masa tarko ya faɗa cikin wannan ka fahimce ni to ko annabi kake in kai yarda kake banta da mace kana samun matsala annabi Yusuf mai addalin samun matsala tai saboda yake banta da mace sai mai sharri kuma kaga abin an san da bai da laifi kuma sai da ya faɗa cikin irin wannan matsala kafin jini Allah subhanahu wataala ya fitar da shi ko nan kasashen mu yanzu daga cikin iske mallami an ce wata yarinya ya nemi ta shikenan sai su kai ka kana wa'azi da an ce ka nemi wata mace su kai ka justice ko da busu daure ka ba ka gane an kai bincike an ka gano ba haka nan bane ka riga ka shiga rami ba ka iya fita yanzu abin ka bai kai labari ina ba za an fice ne ba wanda zai saurare ka an gane ko to ka gane sai su kada ka cikin rami in sun kada ka cikin rami magana ta rage ta kare babu zancen da auka ta kai labari dan masu sunan da addini suna ake son akama an fahimce ni to yanzu in muka dauka misali na karshe game da abin shafi mace akwai wani babban mai da'awa ana kiransa Tariq Ramadan Tariq Ramadan jikan Hasanul Banna ne Hasanul Banna babban malami ne na kasar Misr wanda bam aka sa mishi motar shi da ya tashi aka zo a dauko shi likitoci da polisai aka yi musu waya aka ce in sun taba shi ko ne yana gane ko ne shi haka aka kama kallon shi sai da mutu to sai suka yi hijira aka je aka aihe shi a can kasar Swiss yana da nationality Swiss ko Antwerp shi yana karami lokacin hannun Niger ya zo yanzu an zo an hada kai da kansu ɗan mata biyu sun ce ya taba neman su saboda ɗaliban shi ne suna da alaka da shi kaga magana ta rage ta kare yanzu yana nan ana shari'a saboda ya sha ma turawa kai ya taba zuwa majalisa ta France an gane ni lokacin Sarkozy yana minister na interior aka tattauna ya kare musulunci to su abin yayi musu ciyo yanzu ba kaga sun samu abin da suke so har wannan jarida ta Sharli Abdul da kike ma Sharli Abdul ta rubuta wai Tariq Ramadan si jan fiye da Islam wai rukuni na shadda na musulunci saboda yana kare musulunci a kasar Turai to kaga wannan dole ne in kana da awa ka nisanci duk inda akwai shubha da mace in muka dauki al'amarin da ya shafi kuɗi ba bari suka yi ba an gane ni shugaban kasar Burkina Faso ya suka bi ta waɗannan hanyoyin suka bi suka halaka shi Blaise Compaoré yana tare da abokinsa wanda baban Thomas Sankara shi ya rike Blaise amma da aka tashi kashi shi sai aka hada kai da wannan sai aka dauko gidan famin Oufier kaga ne wani shugaban kasa na Côte d'Ivoire aka bashi saboda yana shi Oufier yana tare da Faransa aka ba wancan abokin shi yanzu kuma aka yi alƙawari in yaji mulki za a bar shi kan matsayi kuma ga kuɗi yaje ya kashe wancan dan uwan nasa ya aka kai kana fahimta ta ya hada cikin wannan tarko dukiya za a yi amfani da ita saboda aka hada ka wannan tarko akwai wani malami da yake yawan da'awa yana yawan fadin caca bata halatta ba kaza 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 sai suka kyale shi wani kamfanin caca sai ya biya mai haji sai suka bar shi mai da labari sai da ya je haji an bashi kuɗi an yi koyi shin tan Makka ne sun kai hada sun kace ai suna sun kai shi Makka wallahi malam shi addalilin da malamin nan yanzu bai iya wa'azi don ya fito ce ta Arabu ce mai yiwuwa lokacin shekara biyu da suka wuce na je kasar Benin akwai wani malami da kiransa Malam Habibu babban malami ne na je a zango na yi muhadara a wannan masallacin wallahi yana bada bayani yana kuka musabaka aka ce za a yi ta alqur'ani aka yi neman taimako ga musulmi aka rasa sai kamfanin gidan giya na Benin shi ya turo mishi wasiƙa ta email wallahi ya ce duk mai so ya zo ya gwada mai suka ce mai sun dauki nauyin musabaka ko ne wutar kama kamfanin gidan giya na Benin shi ya dauki nauyin musabaka za a basu to ina musulmi suke ina duke su ina abubuwan da ake so za a yi musulunci kaga an shiga cikin tarko to shi yasa malami kenan ana so a same shi ta hanyar kuɗi kamar yadda kaga maka kamfanin kafa ta zuwa majalisar ɗinkin duniya a dauki malamai su je su yi saboda su so su samu kuɗi tun da kana so ka samu dukiya ko ka je ka nemi kontra ga gwamnati kafin ci ne sai a baka kana matsayin malami sai an baka kontra da sunan gini ko wani abu sai a ce a'a ƙarya kake yi kamfanin kafoto na an ka baka ai kontra ce ta kafoto su bugo ta karbu an ba kontra an saba baka kontra ko a baka ba ka ce a'a an ba ni amma ba ta kaza ba ce ƙarya ne shi ke yi shi yasa wani malami yana bayani wani minista ce mai kai zama makarancin banza da shi da kake cewa mun ci kuɗin ku wanda muke muka ci na ku tallaka fatuna muka sa ku mun ba ku rabi mun ba ku rabi ba da kuka je kuka yi mana tallafu shi kenan muka iba ku to ka zo ka ce an yi hana muku kuɗi wani irin kuɗi aka da muku ce zamna in ana bi dan malamai na kwarai mun san su to kana fahimta ta malami ne kuma kaga wannan tarko ta wannan hanya aka bi aka bugar da su aka narkar da su aka watsar da su aka ragargazar da su kana fahimta ta to kaga hanya ta dukiya kenan yanzu za a nemi karkashin wani mai kuɗi kake ko karkashin wani mai mulki kake a rinka dan maka kana ci kana cin haram kana ganin kamar ka ci riba kai ko suna son su kamo ka dan da ba son su kai ka la tu fulala tadda kai ka zama tola da ci tare da su shikenan sun kare da kai ina fata an fahimce ni in matsayi na zo a baka wani matsayi ko na duniya ko na mallamta wanda ba za ka iya yin magana tun da ya zo ko wani matsayi an ce maka kai na kaza na mallamai wakilin mallamai shugaban mallamai wale ne na mallamai kaza 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 shikenan to sun samu sa'a ka ko a zo a baka ONG ka sai kana banna kana cin dukiya bisa ga ƙarya an sani sai a yi ci mu ci a raba shi yasa su waɗancan masu jagoranci ko mu ce waɗansu waɗanda suka ce ma'aikatan ƙasa waɗansu daga cikin sun da ba duka ba ko ba gaskiya ba sun ci dukiyar ƙasa kai kana ganin sun yi zalunci ko ba haka ba tunda sun ci dukiyar al'umma to kai da aka turo dukiya da ƙasashen larabawa kai ku ka ci ina zaka ko ku ka zo kana buɗa ajiyar ta zuwa aikin haji amma an san ka kana kan mabannata a makka saboda ta hanyar dukiyar ka ce an san kuna kai alhazai kuna laifi kaza har kuna da suna na ajiyar a ƙasar ku na kuma can saudiya da wani suna kuma a cikin saboda can sunan ku ya bace na wancan ba ku yi aiki da ita an san da wannan an yi shiru an kyale ku me ake son akai saboda adalci kana fahimta ta to dan haka dole in dai mallami ya ce ko mu kai ba mallami ba duk mutumin da yake son ya kai labari a rayuwarsa in bai son wannan masu niyya ta ci shi kai ya nemi mulki ta hanyar da ba ta gaskiya ba kuma kai ya ce siya da woma akan mulki ka fahimce ni kai ya ce ba a ce ba a son mata ba ko duniya ido rufe saboda Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ya yi bayani ya ce da duniya kin da ni'imomin duniya su matan da matsayi la yuzammuna mutlaqan wa la yumdahuna mutlaqan ba a yabon su gaba ɗaya kuma ba a zargin su gaba ɗaya ya ce maka ka samu aljanna mace tana ya ce maka ka samu aljanna mulki yana ya ce maka ka samu aljanna annabi Sulaiman mulkin sa ya ce maka mishi ya samu aljanna ko ba haka ba matan sahabbai da matan annabawa waɗansu daga cikin su sun taimaka musu don saboda su yi ma addinin Allah aiki ka fahimce ni matsayi mata maslaha in entere ne wanda za a yi ma Allah aiki ya zama to aikin Allah ne ya hada mu kana fahimta ta ba matsala bane amma ba za a yabe su gaba ɗaya ba kuma ba za a kushe su gaba ɗaya ba duniya nan ne ake noman da za a samu a lahira ad-dunya mazra'atul akhirah kana fahimta ta kenan ba a ce duniya duka gaba ɗaya in ka je wani wani malami yayi baiti na zagin duniya a'a wanda ya bi ta akan hanyar da bata dace ba shi ibn fi shi ne abinda ake nufi to amma duk in ka zamanto kai kana nan kana son dai kai dai ka samu mace kai dai babu ruwanka a samu mace mai kyau ka aura in tana so mata a hisar aure babu abinda shama kai kai dai ka samu ka kai ga mace ko kai dai ka samu ka kai ga kuɗi ko kai dai ka samu ka kai ga matsayi ko kai dai ka samu ka cimma biyan bukata ka kawai kai dai shi ne ya sha maka idanu to ya za a yi a kai labari ya zamanto waɗanda ka finin sai musabaka ta alqur'ani a ce kamfanin gidan giya ne ko mutanen da ke tambula ko abin da ya kamata haka na sharri da haka yana da kyau wannan masu niyya from masu kin nouvelle ordre mondial su ne ne makamban su duk wanda ka ji sun kama ta wannan hanya suke kama shi su zuba kuɗi don a tsara tsarin ilimi wanda za a koya ma dalibai yadda za su yi zina ilimi bai da wani tasiri a kasashen mu kana fahimta ta saboda mi saboda su ke zuba kuɗaɗen da ake aiki bai da aika cikin daga gare su don haka a takaicen takaitawa ya kamata mu gano akwai kungiyoyi da bankuna da institute waɗanda su suke juyar da duniya na tsaro da na bankuna da na wato kamfuna na duniya waɗanda su suke so su juyar da duniya kuma tarkun da suke amfani da su ba wai ba a san da su ba a waɗanda tarkuna ne suke amfani da su don su tayar da hatsaniya da rikici a duniya su rarraba mutane saboda su samu cimma burin su kamar yadda suka yi makabiloli na duniya a daddace saboda kullum mu zaman to karkashin su kaga yanzu suka zo kabiloli sun yawwace su sun raba aram da bi lokaci ai amma mu kasar da wannan bayanin saboda mai muhimmanci ne da hanyar kabilanci sun kwaso manyan kabilu sun rarraba a duniya kaga sun rarraba wato buzaye a kasashe daban-daban cikin Sahara Niger Mali Mauritania kaza sun zo sun rarraba kabilu na Finland kaza suna cikin kasashe saboda kullum su zama to wannan ga na kallon ga itranji Kurdawa kaga sun yayyanka su suna cikin Turkiyyar Suriya da kaza sun kasa kai labari kana fahimta ta kenan kullum sai mun yi rikici a matsayin mu na kabilu don saboda mu koma wajen su kana fahimta ta sannan su yi mu tsari domin kabila guda in ta tabbata akan hali guda kabila guda in ta tabbata akan hali guda tana da shugaba guda suna iya samun cin nasara na hada kai an Afrika ko hada kan mutane amma idan zaman to kasashe ne kullun wagga kabila in ta yi yaki ta yi bori a wagga kasa za a kai mata hari a halaka ta wanda shine sirrin tafiyar su kuma duk wanda bai nisanci wadannan abubuwa guda huɗu ba lalle tabbas wallahi yana ga hannun su kuma suna halaka shi sai Allah shi mun fice lokaci ya matso dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala gafarta mana assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musari wato nasiha daga bakin malam Abdul Malik bin Khamis kamar da yan uwa da suka ji Allah saka mai alkhairi Allah ba mu ikon kuma kula da wadannan abubuwa Allah kare mu daga sharrin su dan haka zamu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin mai kari sai kuma rana wato idan Allah ya tsamu da rai haka sai mu salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid
amin
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid
amin
ya Allah muna roƙonka duk masu taimaka ma addinin musulunci ta ilimin su ko ta kudin su ko ta shawarwari ko ta lokacin su Allah subhanahu wataala ka taimaka musu
amin
ya Allah duk wanda suke bara addu'a gare mu Allah ka biya mana buƙatun mu alkhairi da mu su gaba daya
amin
ya Allah mu roƙonka wanda suke ba salaya suna asibiti ko kuma gidajen su Allah ka ba su lafiya
mu
Allah ka kare
mu amin
ya Allah muna roƙonka dan duk san kare gamu gidan gaskiya tun zamanin Annabi Adam alaihi salatu wassalam har zuwa yanzu masu imani Allah ka jaka su
amin
mu kuma tamu in tazo Allah ka samu tsare imani
amin
Allah ka ba mu zama lafiya a cikin matsalan da sauran sassan musulmi gaba ɗaya
amin
Allah ka dauka musulunci da musulmai Allah kare ka harsu ba kafirai
amin
rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar
amin
subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
Allah Allah Allah